Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Sallama da fatan kuna nan lafiya da wannan la'asariya ta Juma'a 14 ga watan Agusta na shekara ta 2015. Shirin yau da gobe kuke ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 22, 16 da kuma ta internet a dandalin boa.com da boahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagin
da Sarfila Hashim Gumel.
Masaurare, yau da yake ranar Juma'a ce, ranar kuma da shirin yau da gobe ke tattaunawa game da al'amuran da suka shafi al'adu da raye-raye da nishadi. Kuma yau za mu mai da hankali akan matsayin amfani da yaren Hausa a shafukan sada zumunci waɗanda ake kira da social media.
Kan haka ne ma Jamila muka gayyato baki har biyu a wannan makon, Bashir Ahmed da Salihu Tanko ya kasai waɗanda suke taka muhimmiyar rawa a wajen yaɗa labarai cikin Hausa da Turanci a shafukan Facebook da Twitter da ma shafukan su na kansu wato blogs. Kuma za mu tattauna da su kai tsaye.
Mu kuma bude layi domin ku kira mu kai tsaye ku tattauna da mu da bakin mu na yau game da muhimmancin inganta harshen Hausa a shafukan sada zumunci irin su Facebook da Twitter.
Menene muhimmancin hanyoyin sadarwa na zamani? Kuma wanne irin ci gaba suka kawo mana? Shin menene yasa kafar sada zumunci ta Twitter bata karbu ba kamar yadda ta Facebook ta karbu a wajen Hausawa? Shin wai ita Instagram tana da amfani tunda kawai hotuna ake yadawa? Shafin YouTube kuma fa menene amfanin shi? Zamu ji duk amsoshin waɗannan tambayoyi cikin shirin namu na yau.
Wannan ci gaba da aka samu na amfani da hanyoyin sadarwar zamani menene amfanin shi? Shin ko yana tattare da illoli kuwa? A kasance tare da mu domin samun cikakken ƙarin bayani. Kamar yadda muka faɗa a baya, shirin yau da gobe na yau zai ta'allaka ne kan rawar da hanyoyin sadarwa na zamani ke da su. Shin wace irin ci gaba aka samu da hanyoyin sadarwa na zamani wajen bunƙasa yaren Hausa da al'adun Hausa?
To fa Jamila, ai a dalilin haka ne ma muka gayyato bakin mu domin jin yadda suke amfani da ire-iren hanyoyin sadarwa na zamani da muke da su. Bashir Ahmed da Salihu Tanko ya kasai. Malamai barkanmu da zuwa shirin yau da gobe.
Yau barkanmu dai.
To ma
assalamu alaikum, barkanmu dai.
Yawwa, sannu to bari na fara da Bashir. Malam Bashir, da farko dai faɗa masu sauraro mun gabatar da kai cewar kuna da taka muhimmin rawa wajen yaɗa labarai ta shafukan sadarwa. Dan ba mu takaitaccen bayani akan haka.
Na'am. Assalamu alaikum masu saurare. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana Bashir Ahmed. To harkar sadarwa ta zamani wato social media tunace harka ce da a yanzu ta zama ruwan dare da ko ina da ina ana amfani da ita. Kuma ba iya kasashen da suka ci gaba ba, har kasashenmu na Afirka wanda a yanzu ta karɓu sosai da sosai kuma kullum tana ƙara karɓuwa. Don haka ne ma tun daga kan harkokin siyasa, addini, makarantu, duk aka karɓo nan abubuwa.
Haka ne.
Ita kuma harkar sadarwa ta zamani ba harka ce da iya matasa ko yara suka karɓe ta ba. Kowa da kowa ya karɓe ta, sai dai ta fi ƙarfi a hannun matasan, saboda su ne ko da yaushe, ko za a ce babu wani abu da ya sha musu kai da sauransu, suke ko da yaushe kuma dukkan suna bayyana dukkan abubuwan da suke bayyanawa tun daga rayuwarsu ta yau da kullum. Na tashi na yi kaza, zan yi kaza, abu kaza ya faru, abu kaza zai faru da sauransu. Wannan shi ita ce harkar sadarwar zamani, wanda kuma a yanzu ƙarfin ta yi yawa da harkar sadarwar ma da muka taso muka gansu a baya, wato gidajen rediyo, talabijin su ma yanzu suka karɓe ta, domin su ma sai sun tafi da zamanin, mutane za su samu mutanen da suke sauraron su kuma suke kallon su.
Wato tana da muhimmin tasiri yanzu da take da shi a wannan zamani?
A tana da tasiri sosai da sosai. Dan shi ma na ce tun daga kan malaman addini 'yan siyasa, sarakuna da kowa da kowa ya karbe ta saboda muhimmancin nata, wanda a yanzu kana zaune da ka faɗi abu daya shike ne ya bayyana duniya, kowa ya gan shi, kuma za a ci gaba tattaunawa ba kai kadai ba. Wannan shine tasirin ta sosai.
To Malam Am, kafin mu ci gaba, bari mu baya mu faɗa ma sauraronmu wani irin shafuka ne, ba mu misalan shafuka na sadarwa da suke a yanzu wanda aka fi sani,
kamar dai kai wanda kafi
ta wanda kafi amfani da
shi.
To hakan shafukan sadarwa na zamani dai waɗanda za a ce ma dai suna da yawa sosai gaskiya, sai dai a ce wanda aka fi sani. Akwai Facebook wanda shi ne ya fi kowanne tasiri a wurin mutane, musamman ma mu a nan Afirka, mutanenmu sun fi amfani da shi, kuma a Najeriya Hausawa. Sannan sai shafin Twitter wanda shi ma yanzu yake taka muhimmiyar rawa, musamman wurin bayyana labarai da sauransu da abu ya faru da ka shiga Twitter za ka gani ko a ina take. Sai kuma shafin Instagram wanda shi kuma wannan hotuna ake sawa, musamman mutanen da suka fi amfani da shi su ne mutanen da suke shahara wurin fina-finai ko harkar wasanni a duniya. Wannan su ne shafukan da aka fi amfani da su. Sai kuma harkar saƙon tafiya gidanka, saƙon karta kwana, wato WhatsApp da kuma BBM wanda Black Baby suka fullo da shi. Wannan su ne shafukan da aka fi amfani da su guda biyar, kuma ko da yaushe kullum zai wahala mutum ya tashi bai amfani da ɗaya ba.
Kwarai da gaske. Da akwai wani saƙon da muka samu a shafinmu na Facebook daga Mudassir Muhammad Tafa Balewa, yake cewa ai Twitter tana da wuyan ganewa sama da Facebook, shi yasa shi ya fi son amfani da Facebook. Sai ya ce har yanzu ma dai shi ya kasa koyanta. Kana samun irin wannan bayanin daga gun mutane?
Gaskiya sosai da sosai, don komai zan yi ma misali da kaina kafin ni ma na shiga Twitter na rede. Sai na ga abun duk gaba ɗaya na amfani da Facebook ne, sai ya ce to ya kamata a je Twitter ma a gani ke faruwa a Twitter. Twitter tana da wahala kafin mutum ya fara, amma kuma lokacin da mutum ya fara ya fahimce ta, ta ma fi Facebook ɗin sauki. Domin ita rubutu ne za ka yi shi, za ka amfani da ƙwaƙwalwarka cikin harafai guda 140, za ka faɗi duk abin da kake so ka faɗa, kuma ka bayyana duniya ta gani. A yi ta sharing, a yi ta rarrabawa kenan, kowa ya raba wa abokinsa, wannan ya raba wancan, cikin ɗan lokaci kaɗan shi kenan ta labarin ya bayyana duniya. Kuma abin da isa Hausawa suke ganin wahalar Twitter shi ne, mafiyaci Twitter an fi amfani da yaren Turanci a cikinta. Mutanenmu Facebook kuma kowane yare ka zo ka yi amfani da shi, za ka samu mutanen da suke amfani da shi. Musamman Hausawa ba sa amfani da harkar shafukan Twitter, ko don abu biyu ika wannan maganin harkar yaren Turanci da ka fi amfani da shi, sai kuma wannan takaita iya saƙon da za ka aika da shi. Mutum ya saba da zai ɗauko ko littafi yake so ya sa zai iya sa shi a kan Facebook, amma a Twitter kuma ba zai yiwu ba. Iya cikin wannan harkar da sai ƙayyade 140 iyanan mutum zai takaita.
Haka ne.
Sannan kuma shi sai an biyo ka bayan ka bi mutum. Shi kuma Facebook da ka zo in shafi ne ka yi like, wato ka so shi, duk abin da ya faru za ka gani. Idan kuma abota ne, in ka aika mutum aboki yana so ya zama aboki ne, kai shi ma ya zama aboki ne, kai ma ka zama nasa. Twitter kuma biyun sa za ka yi, sai ya ga abin da kake yi yana burge shi, sannan shi ma zai biyo ka daga baya.
Haka ne. To Malam, bari mu je ga Salihu Tanko ya kasai. Malam Salihu, kana sauraron mu?
Ina tare da ku.
To Malam, ba mu dan takaitaccen tarihin rawa da ke takawa akan shafukan sadarwa na zamani.
Na'am, to ni dai na fara da Facebook a shekaru da ɗan dama, wanda gaskiya a can na ɗan taka rawa da ta ba da sha'awa, musamman ga waɗanda suke bi na, ba don komai ba, saboda nakan tattauna akan abubuwan da suka shafi siyasa na rayuwarmu yau da kullun, da kuma abubuwan nishaɗantarwa, wato abubuwan ban dariya. Wannan ta sa kusan na samu iya ka'idar, ita ka san Facebook tana da iya ka'idar mutanen da za ka iya friends, wato abokan da za ka iya yi a lokaci ɗaya, wanda mutum yake da adadin 5,000. Sannan kuma da akwai option, wato zaɓi daga baya da suka fitar, wanda shi ne page, shafi wato wanda wannan kuma zaka yi adadin yawan mutanen da suka ga za su iya banka dubbin mutane to nazo na kai wannan 2500 din wanda a yanzu haka ba za ka iya adina wato kara na aboki ba saboda na riga na kai wannan kafar ba damar wucewa ina da wajen mutum 2000 da suke jira wannan kenan to da nan da na fara sai na tsallaka na shiga Twitter wanda kuma ni kaina da na shiga Twitter nan da farko ban fahimci ya take ba amma daga baya bayan watanni nazo na fahimci yadda take zan iya takaice maka dai a cewa kusan a yanzu ina da masu bi na kusan 20,000 wanda yana ɗaya daga cikin nambobin mafi yawa in ba mafi yawa ba a jihar Kano dai yana ɗaya daga cikin mafi yawa a jihar nan to kullum irin wannan shi dama in ka same ta mutane na binka kamar yanzu ku ne gidan rediyo da mutane dubbai suna jin ku a duniya to ita wannan kafa ta social media ta dandalin sada zumunta ita ma haka take kamar yanzu mutum 20,000 da suke bi na a Twitter daga duk faɗin duniya suke wanda shi kansa zakulo ne da aka yi ne wannan hirar da biyo yanzu haka a dandalin Twitter aka gani a gairar na wanda nake taka sannan aka zakulo ne gashi duniya tana jina to waɗannan dandali sukan baka dama idan ka san me kake kai amfani da shi ka jawo ra'ayin kan mutane wanda kila wani abu ake ba daidai ba ko ka wayar musu da kai ko ka isar musu da wani sako duk da yadda kake so ka bi kaga ka isar da sako kuma ya kai ga kunnan mutane zaka iya amfani da shi kuma hakan muke yi kuma shi sa zaka ga idan kana yin abubuwa masu ma'ana sai kaga wato mutane ana tabinka ni kaina yanzu ka ce in ga maka yadda ne na samu mutane 20,000 din nan ba zan sani ba ba zan iya ce maka
kana tarin fashinka kana tarin fashinka wani irin sakonni kake yadawa aka
shine kamar yadda na ga maka yawanci dai ina tattauna akan abin da ya shafi nan markadin na barkan kasa na Najeriya da na duniya baki daya kamar zan baka misali lokacin da aka yi zaben Obama na farko sannan ina kan Facebook kuma ina bada gudunmawa sosai kowa ya sani da Obama saboda yawan campaign din da na dinga masa kuma har san da ya ci waya aka dinga yi min duk wanda abokanai na da suka sani daga faɗin duniya suna min yadda ka san baba na ya ci zaɓa to irin wannan yana sa mutane suna da shauƙin abin da kake musamman kuma ni gaskiya nakan yi abubuwa da ba da dariya kuma duk wanda ya min magana ina masa magana wani zaka ga idan ya samu magoya baya da yawa yana shashen kanshi yana wulakanci ba kowa yake wa magana ba to gaskiya ni ina magana da kowa da wanda ya isa da wanda bai saboda yare na da na Hausa ina yi sosai ma da Hausa saboda mutanen mu su zo su ma su shiga su ga cewa ko da yaren ka ma ka yi kamar yadda ake a Facebook a Twitter kenan sannan yi da Turanci sannan kuma haka sannan ina bada ne abubuwan dariya mutane suna son nishadi ba koyaushe ba ka ta magana siyasa ko ke ka ta tsatsa da jijjawuya kana hayaki wani zubin kaɗan yi abin da zai dan ja ra'ayin mutane dan ba su dariya sai ka ga wasu suna ta binka
gaskiya amma ina da tambaya anan dan kwanakin baya din nan wannan satin ne ma ina jin muka rika yi ni da kai a shafin Twitter game da yanda kake jin dadi kake farin cikin cewa yanzu ga Hausawa nan suna amfani da shafin Twitter wajen koyon me yake faruwa akan al'amuran yau da kullun ba wai ko da yaushe mu ta yada labarin #divorcediaries ba ko za ka dan yi mana bayani akan menene #divorcediaries ya kunsa ne kuma me yasa kai murnar ganin cewa an dan kaucewa wannan
Na'am to ni ina ɗaya daga cikin wanda nake ganin idan ka zo ka samu dama irin wannan duniya tana ganin ka in ka tashi sai ka fito da halayenka na kwarai halayenka da mutane za su gani su sha'awa amma idan ka fito kana ta faɗin abubuwa ba na alheri ba to mutane zai su maka ruwan goro sai a ga kamar duka al'ada Hausawa ba al'ada bace a ba sha'awa to akan samu akasi waɗansu sai ka ga ba abinda suke sai batanci to shi wannan batancin kuma al'ummar gaba ɗaya yake cuta to sai haka sai nake ganin cewa ya kamata a duba abubuwa na gari da ake yi malam Bahaushe yana da al'adu abin sha'awa abin kayatarwa da kusan a Najeriya ba al'adar da Bature yake sha'awa ko mutanen ƙasar waje suke sha'awa kamar ta malam Bahaushe saboda sun san tarihin ta sun san yadda ta take da tayi mu wata kila mata mu ta fita su asali ko ba kai koyowa mu kai mata mu ce ta kanmu saboda haka sai nake son in ga cewa to shi kamar yadda kika faɗa shi shafin Jaruma wani shafi ne wadanda wasu mata suka kirkiro shi na arewa saboda su nuna irin halayyar da matan arewa na zamanin yanzu suke ciki. To amma shi wannan fatiko wato wannan shi takameme da wazari da kike magana sun duk kullun suna da abin da suke tattauna akai da abin da ya shafi matsalar ciwon mata da abin da ya shafi shi saki shine divorce kenan. To sai shi wannan sakin sai ya fi farin jini saboda za a dauko mace ne da ta aka sake ta ta fito kuma ta yi sai ta zo ta faɗi labarin ba za a faɗi sunanta ba za a saka ya amma sai ta faɗi labarin abin da ya faru da yanda aka da yanda bata ji zaman da na auren ba auren ya zo ya rabu. To sai ya zama na cewa yana kawo cece kuce da yawa da wanda suke ganin za su koyi darasi a ciki da wanda suke ganin wannan kaɗai za a dinga faɗa ba me yasa wata rana ba za a ware ba a ce yau ga albarkar da ke cikin aure ga irin daɗin da yake cikin aure shi ma a yi. Tashi jama'a su ji. To saboda haka sai nake ganin cewa su ɗan saki wannan layin su fi ƙarfafa abubuwa na gari zai fi mun alaga wa kare ga mu malam Bahaushe. To shi sa wannan a wannan satin muka ɗan yi wannan tattaunawa ko cicicin kucin a kai.
Haka ne. To bari na koma ga
malam
Bashir. Malam Bashir, mun ji amfanin hanyoyin sadarwa za a iya amfani da su hanyoyi da dama ilmantar jama'a aika saƙonni cikin gaggawa da dai sauransu. To wani irin tana da illoli kuwa?
Tana da illoli sosai don kusan komai za a ce duk abin da yake da fa'ida tun aka bibiye shi yana da illa. Babbar rashin illa a harkar sadarwar zamani shi ne ɓata lokaci. Lokaci abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. In dai kuma mutum yana amfani da wannan shafuka lokaci baya ɗaukar lokaci da muhimmanci. Domin da ka shiga kana amfani da wayarka musamman ga socket kasa caji cikin kana tweeting ko kana posting a Facebook kana karanta comment kana karanta abubuwan da mutane suke sai ka ɗauki ka shafa lokaci ba kamar san lokacin ya zo ya wuce ba.
Wato ya tafi lokaci ya tafi haka.
Wannan babban ƙalubale ko in ce rashin fa'idarsa. Rashin fa'ida ta biyu kuma shi ne musamman mu a wuraren Hausa abubuwan bai zo mana sosai ba. Inda ake amfani da shafukan ake damfara misali a ce ɗan yahu za a amfani da shafukan a haɗa a faɗa ma abu kamar gaskiya ne da ƙarshe kuma sai ka zo ka sa kanka a ciki ka zuba kuɗin ka ma wani ka zo ka ga sai abin ya zo ƙarshe daga ciwon ba gaskiya ba ne. Wannan ma yana cikin rashin illarsa.
Wato damfara kenan.
Damfara.
Amma wannan kai magana. Kai magana damfarar kuɗi amma damfarar ma soyayya fa dan wannan ma yana faruwa da
yawa.
Gaskiya wannan ma sosai da sosai kuwa musamman damfarar soyayya wasu ma za a zo ana amfani da shafukan ne wani dudaman abu ne kana baka ganiya bana ganin ka. Kusa ce kawai mafi yawanci mutane da suke fitowa a jikin turakar mutum zan ce profile kusa ce. Kuskan mutum baka san shi ba ina yake mutum ma na sani ko ba na saba ne zai ɗauko wani ya sa wani a wani dalilin ma namiji yana iya buɗe shafinsa da sunan mace ya ɗauko hoto ya sa
duk
dai ne wannan damfara da yawa an kama irin hakan kuma suna faruwa. To gaskiya irin wannan abubuwan suna cikin abubuwan da rashin alfanunsa ko rashin fa'idarsa.
To a gurguje muna son za mu buɗe layukan waya ne mu saurari masu kira su domin su kira su ma su mana tambaya ko su ƙara mana bayani. Kafin wannan ya za mu alaƙa ina son ka gaya mu wani ansar a gurguje. Ya za a yi mu haɗa wannan hanyoyin sadarwa mene dangantakarsu da al'adunmu na Hausa a yanzu haka?
Kamar yadda Malam Salu ya yi magana shi ne wannan shafin na jaruma duk abubuwan da suke da turanci suke amma akwai shafukan da suke duk wasu abubuwan su da Hausan akwai ko a Twitter akwai wani wanda ya buɗe Bahaushe shi ma yana da mabiya sosai da sosai kuma da irin wannan duk abin da suke al'adun Hausan suke fitowa da shi. Sannan akwai wani Hausa trend shi ma duk tarihin Hausa da hotunan Hausa da komai na Hausawan suke fitowa da shi. Ina ganin za a iya amfani da wannan damar ko da wasu cibiyoyin ilimi a arewa su fito musamman manyan makarantunmu na arewa akwai tsangayen ilimin Hausa su fito da wani shafi da za a iya amfani da shi a Twitter ɗin da Facebook ɗin a amfani da wannan damar domin matasanmu kaso sama da 70 cikin 100 na matasanmu da suke a yanzu a arewa ba wai na birni ko na ƙauye ba suna amfani da irin wannan shafukan. So ya kamata a zo a yi amfani da shi. Tun da aka bar mutane suka tafi haka kowa ya kama inda yake so babu wani control su za a samu matsala. Amma da ce wasu ɗaiɗayu ko malamai sun fito sun sa abin ana amfani da shi da ilimi a ce ga wani shafi da za ka zo in ka shiga ko abin da al'adun Hausawa masu kyau za a ke fitowa da su ana bayyana wa duniya.
Haka ne, to barbar in dakatar da kai na amma.
Amma za a yi da yaren Turancin a yi, amma ba mu da irin wannan shafukan wanda za a ce an san wanda suke yin su. Daga wani guri ne mai muhimmanci ba mu da su sai duk wanda ya yi.
To ɗan dakata tukunna Malam Bashir, a yanzu dai bari mu fara ɗaukan wayo ma kiran mutane domin mu ji ra'ayoyinsu kai tsaye.
Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya.
To madalla mun samu kiranmu na farko daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Abdulrashid Alhassan ne daga cikin Gauɗi jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
Abdulrashid barka da zuwa. To menene
gudunmawarka ko shawararka?
Yawwa, ni shawarar da zan bayar akan harkan Facebook da WhatsApp da sauransu. Wannan kafafen sadarwa ne masu muhimmanci, masu amfani, wanda yake suna ilmantar da mutane kuma suna fahimtar da mutane halin da duniya take ciki da sauran al'amura. Amma akwai wanda suke bi layin suke dan bata al'amuran saboda musamman sai su je su kago wani labari wanda yake ba shi ne ba, sai su tura su ta irin shi, su tura shi su yada ma duniya a gani kuma alhalin ba gaskiya ba ne.
Wato wannan
abu na fasikanci haka wanda yake bai dace ba.
Wato wannan yana ɗaya ga cikin illolin da muka yi magana ɗazu, ina tunanin Bashir Ahmad ya yi magana a kansu.
Yawwa,
yana ɗaya daga ciki. Amma akwai hanyoyi kuma da dama da za a iya amfani da su domin samun moriyar wannan hanyoyi na sadarwa.
Kware kuwa. Misali, kaga kamar yanzu mu abinda muke so mu a matsayin mu na masu Facebook, kaga muna ƙara samun haske kamar wani kamar tallace-tallace haka, kamar wani ma'ana kamar dai tallace haka, wani na sana'a wuri kaza kaga. Inda wuri ne wanda mutane suke abin, akwai wanda yake sana'a kamar mu da muke karkara.
Eh, kuna samu kuna tallata kayanku.
Yawwa, a rinka tallata mana wani abu da muke bukata already ko da mun tashi ga inda za mu same shi.
Eh.
Inda ta nan za mu karu ko mun amfana da shi maimakon mu je mu tallace bincike muna a wannan muna shan wahalan samun shi.
Okay, to gaskiya kan. To mun gode maka sosai. Mun gode sosai da wannan gudunmawar da ka ba mu. Sai kuma yanzu Malam Salo kana nan aiko?
Abdulrashid.
Malam Abdulrashid, mun gode kwarai da gaske da wannan kira. Bari mu koma a Malam Salo, kana sauraron mu?
Ina tare da ku.
Okay.
Yanzu me zaka ce game da haka? Dan yayi magana mai kyau kan kasancewa da akwai kuma labaran da ake yadawa wanda ba su da kyau. Me zaka ce game da haka?
To ai kamar ni abin da ya fuje hankali na a cikin da abin da ya faɗa shi ne amfani da waɗannan kafofi wajen tallata hajarka. Saboda kamar me yanzu wanda yake ya akwai wadda na sani a gidanta take sai da ɗan kwali. Yanzu ta yi fice daga jihohin Arewa zuwa ake Kano, ana neman ta ko in ta je Abuja a neme ta ta zo ta ba da waɗannan ɗan kwanaye a siya ko ɗaɗɗai ko sari.
Ta
ya danganta ga abin da ka je. Duk abin da ka je kamar kasuwa ce, in ka fita in ka je ka tallata alheri za ka ga alheri. Ka je ka tallata siya za a tsallake a barka da ita.
Saboda
ni mutane duk wanda yake dandali kai amfani da shi ta hanyar da zai fishe ka. Ba ka je kamar yadda Malam Bashir yake faɗa waɗansu sai su je su yi tun safe ba abin da suke yi sai a shararanci. To ka ga ko ba za su ga daidai ba za su ga amfani ko kuma rayuwa ba za su ga amfani ba.
Malam Salihu, bari mu ɗauki wannan na katsina. Kira mu na ƙarshe na Katsina in yaso sai mu samu ka faɗi na ƙarshe kenan. Saƙonka na ƙarshe. Waye daga Katsina?
Muhammadu Radio Adamu ga daga kasar karamar hukumar Rini.
To Malam Muhammadu, me ce ce gudunmawar ka?
Abin da ke gudunmawa ta wato wannan sati na hambus da suke kira intrition din nan menene? Yake ni dai ba na jin turanci ba, Hausa ne ni. To saboda haka ina ganin abun an samu ci gaba da yawa, bayan ci gaba da yawa kuma mutane suna shirya ha'inci ta wannan hanyar mai yawa. Wallahi wallahi su da yawa mun kalli ha'incin da ake shiryawa ga ainihin Hausawa sun ba wa'anda ba su da ilimi kwarai gaba da kuma.
Kwarai da gaske, to mun gode da wannan gudunmawar taka. To Malam Salau, daga ƙarshe dai yanzu gashi nan an yi maganar ha'inci, menene me zaka faɗa daga ƙarshe din nan? Muna da lokacin mu ya kawo ƙarshe, me zaka ce game da haka? Malam Salau, kana nan?
Ko kuma a mu'amala ta yau da kullun ta gaske, saboda haka kai a matsayin ka na dan Adam ya kamata ka kiyaye, karka bada wani muhimman bayani akan ka naka na kanka ga dandali, kana ga kana mu'amala da mutum baka san waye ba, ka san meye da shi ba, kamar su account information ɗinka na wannan ɗinka na banki da number wayarka da email address ɗinka, duk wannan abubuwa in baka tabbatar ka san waye kake mu'amala da shi ba, karka bada cikakken bayananka akan waɗannan dandali. Ka kiyaye, ka saka abubuwan da suka dace, mutane za su gani, za su yaba maka. Saboda haka wannan kenan, sannan kira na ƙarshe shine.
Yawwa, to Malam Salhu,
to malamai mun gode kwarai da gaske, muna muku godiya kwarai da gaske da ku ba mu dama tattauna da ku a wannan shiri. Muna kuma wa mutanen da suka samu damar kiran mu godiya suka tattauna da mu.
To masu saurare, kafin mu ban kwana da ku, a shakata da ɗaya daga cikin sautin da ke tashi a duniya yanzu mai suna City Loss da wani mawaki mai suna Eddie Kenzo daga Uganda ya rera.
Ƙarshen shirin yau da gobe kenan, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana darasin da ke ciki. Sai kuma ranar Litinin, warhaka da yardar Allah, muke sake haduwa da ku a wannan dandali na yau da gobe. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da wanda ya jagoranci shirin na yau, ya hada sauti kuma ya bada umarni Daniel Brown. Ni ne Sarfili Hashin Gumar ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Ku huta lafiya, haka kuma Allah ya sa mu yi ƙarshen mako lafiya. Sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum. Jango muziki tugusamba, gambe toba kona chungamba, jango enu tuichangi. Aye le 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 le, nijangi le 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 le. Lekandine, nenzi na mumama, unamu wajisera, ato muziki zuri sana. Lekandine, nenzi na mumu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.